sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, kafin mu bude layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku, wani masanin harkokin tsaro ya yi mana nazari akan ko shawarwarin da gwamnatin Najeriya take yi da 'yan yakin sa kan yankin Niger Delta za a samu nasara a wannan karan ko kuma a'a. Sannan mu leƙa ƙasar Ghana, mu ji ta bakin wani ɗan majalisa wanda baya goyon bayan a canja ranar yin zaben shugaban ƙasa, bayan da majalisar ƙasar ta kasa samun rinjayen kashi 2 daga cikin 3 da ake buƙata domin canja ranar yin zaɓe daga Disamba zuwa Nuwamba.
Assalamu alaikum jama'a. An bayar da wata rahoton mutuwar mutane da dama bayan da 'yan sandan jamus suka tabbatar da cewar an yi harbe-harbe a wata makirkiyar kasuwa ta zamani a birnin Munich da maraice yau Juma'a. Kafofin yaɗa labarai na Jamus ne sun ce an kashe mutane da dama, wasu sun ji rauni a harbe-harben da aka yi a wannan cibiyar cinikayya mai suna Olympia Shopping Center a birnin Munich. 'Yan sandan Munich sun aiki da saƙonni ta Twitter da Facebook ga jama'a cewa su zauna a cikin gidajensu, kuma idan har suna waje ne to su guji inda jama'a suka taru ko kuma su nemi mafaka a gine-gine da ke da tsaro. Har yanzu ba iya kama mutum ko mutane da suka yi harbe-harben ba, inda 'yan sanda suka ce jama'a sun faɗa musu cewar mutane 3 suka gani da bindigogi. Bidiyon da wani shaida ya ɗauka ya nuna wani mutum yana riƙe da wato doguwar bindiga a ƙofar kantin McDonald's a lokacin da ya ɗaga bindigan zai harba kan wasu mutane. Mutum da ke kusa da shi ya ɗauki hoto da zai ɗauki hoto ya sheƙa da gudu, kuma a daidai wannan lokaci ne aka fara jin ƙaran harbe-harbe. Babu wani bayani kan kowa ne ke da alhakin wannan harin.
Shugaban François Hollande na Faransa ya ce za a tura wa ƙasar Iraq manyan makamai a cikin wata mai zuwa a zaman wani ɓangaren agajin soja domin yaƙar ƙungiyar Daesh, amma kuma ya ce ba za a tura sojojin Faransa zuwa Iraki ko Siriya ba. A jawabin da ya yi wa 'yan jarida yau Juma'a bayan wani taron gaggawa na majalisar tsaronsa, Mr. Hollande ya jaddada yadda fada da ƙungiyar Daesh ya kasance fada na duniya baki ɗaya. Yana mai faɗin cewa ko da ma ƙasar Faransa ce kawai aka kai ma hari, tamkar ma duniya aka kai wa wannan hari. Har ila yau Mr. Hollande ya zayyana shirin ƙara ƙarfin dakarun tsaron cikin gida da askarawa 10,000 domin su kare wuraren taron jama'a da inda ake bukukuwa a Faransa. François Hollande ya lashe takobin cewa Faransa za ta gano gaskiya game da dalilai na harin ta'addancin da aka kai birnin Nice a ranar bukukuwan 'yancin ƙasar, kuma za a gano ƙungiyar ɗan ta'addar da ya kai harin.
Bakin haure kusan 3,000 ne suka mutu a yayin da suke kokarin tsallaka tekun Bahar Rum cikin wannan shekara, a cewar ƙungiyar kula da ƙauren mutane ta duniya. Ƙungiyar ta faɗa yau Juma'a cewa ya zuwa yanzu a cikin wannan shekarar ta 2016 ta samu alƙaluman mutane 2,977 da suka mutu a cikin tekun yayin da suke ƙoƙarin zuwa Turai. Ƙungiyar ta ce wannan adadin bai haɗa da wasu gawarwaki aƙalla dozin guda da ba a tsinto su cikin wani wato kwanaki na cikin wani kwanaki yayin da wani jirgin ruwa da ke ƙoƙarin ceto mutane da suka isa tashar wato Kalberiya jiya Alhamis bakin haure, fiye da 800 ne suka isa can, abinda ya kawo adadin bakin haure 'yan gudun hijira da suka isa Turai na wannan shekara zuwa 242,479. Adadin waɗanda suka mutu cikin tekun ya ƙaru sosai bana, domin ya zuwa ranar 22 ga wannan watan Yuli. Bakin haure 1906 suka rasu a bara. Bakin haure da ke tsirewa da ta'addanci ko fitina cikin ƙasa da wasu abubuwa daga ƙasashe kamar Najeriya, Eritrea, Sudan, Afghanistan da kuma Siriya suna daga cikin waɗanda suka rungumi kasadar tsallaka tekun Bahar Rum.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jawabinsa na farko a matsayin tabbataccen ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, Donald Trump ya bayyana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa game da tashe-tashen hankulan da suka faru cikin 'yan kwanakin nan a Amurka. Yana mai bayyana kansa a zaman mai faɗin gaskiya ko mai ɗacinta. Ya ce mulkin Trump zai tabbatar da bin doka da oda a cikin ƙasa. Ya ce suna taruwa lokacin da ake fuskantar hare-hare kan 'yan sanda da ta'addanci cikin birane waɗanda suke yin barazana ga tsarin zamantakewar jama'a. Ya ce duk wani ɗan siyasa da bai fahimci irin wannan hatsarin ba bai cancanci zamowa shugaban wannan ƙasa ba. A cikin wannan jawabin da ya taɓo batutuwa daban-daban, Mr. Trump ya taɓo shirin sa na yaƙar ƙungiyar Daesh da sauran ƙungiyoyin ta'addanci a cikin Amurka da kuma sauran duniya. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya tabbatar gwamnatinsa tana yin shawarwari da tsagerin yankin Niger Delta da ta kamfanonin mai da kuma hukumomin tsaro. Shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a wannan karo? Tambayar kenan da nayi wa Malam Musa Zubairu, wani masanin harkokin tsaro, ga kuma abin da ya ce.
To, da wato abu ɗaya ne shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce ana wannan shirin, kuma abu ɗaya kuma shi ne kuma wato zamanto cewa su jami'an shi da za su yi wannan yarjejeniya ta hannun kungiyoyin wato masu haƙan man fetur a wajen, masu haƙan gurɓatattun man fetur a wajen, wato shi kuma wani abu ne. Wato domin ita gwamnatin nan tun da ta wato zai zamanto cewa mun riga mun lura cewa shi shugaban ƙasa yana nashi kalaman, jami'an shi kuma suna nasu daban-daban. Kin ga wato akwai wato abubuwa da suka faru a baya da yawa wanda ya nuna haka. Domin sanda aka fara zuwa aka fara maganar cewa za a daidaita da su din, ba a yi nisa ba, suka je suka fara barbar da tawayensu abubuwa. Sannan ministan man fetur, karamin man fetur, wato shi yake Fatiku, shi kuma da ya san da ya je ya same su din, ana ganin cewa shi ma ɗan uwan nasu ne, ana ganin cewa wataƙila shi ma mai faɗi a jini a wannan wurin. Sa'annan ya je shi ma kamin ya gama dawowa ya sanar da ƙasa abin da ake ciki, suka ƙara fata a wannan bututun. Kama yanzu tun da an ce an haɗa da wato su wa'innan wato kamfanonin haƙan man fetur ɗin nan, to wataƙila aka sami jami'an da suka iya wato suka san yadda ake neman maslaha, suka iya wannan yarjejeniya, wataƙila a yi nasara. Amma abin wato kamar da wuya, wato gurguwa da auren nesa.
To me yasa ka ce da wuya? Tunda ana ƙoƙarin, tunda ko kwanaki ai daga sarakunan yankin sun fito sun ce sun goyi bayan a shawarwari da wannan 'yan yaƙin sa kai ɗin. To me yasa kake cewa da wuya
ba za a yi? Ba a ƙi musu ba, kin gane. Ai wato duk sanda aka yi shawarwarin kafin a gama wato sanar da mutanen ƙasa, ko kuma a ma gama shirya yadda za a yi a aiwatar da abubuwan da aka yarjejeniya, za ka ga cewa wato yarjejeniya ma kamar ba a taɓa yin ta bane ba. Saboda haka nan wannan abin sai kullum ki duba cewa wato waɗanda ake ba alhakin su yi yarjejeniya, ko da gwamnati tana da wato rufi mai kyau, tana da wato ƙuduri mai kyau wajen yin yarjejeniya, zai zamanto cewa ta wani ɓangaren wato akwai ma'aikatan da suke aiki, suke so aka ba su amanar su yi wannan yarjejeniyar, wanda suke yin wani abu wanda bai dace ba, kuma shi ne gwamnati ya kamata ta nemo ta gane wai shin ta ina ne ake samun wannan wato baraka a zamanto cewa an yi wato yarjejeniya. Domin yarjejeniya in dai an yi ta tsakani da Allah, kuma an yi ta saboda san ƙasa, za ka ga cewa ta ɗauki wani lokaci mai tsawo, ana ba ta uzuri har lokacin da za ta kankama. To amma a nan dukkan da aka yi ɗin nan har yanzu ba ta kankama ba. Ba a taɓa samun wato wata biyu cikakku wanda zai zamanto cewa an ce an yi yarjejeniya ko an ba su baki ba.
To
kuma maganar da ake cewa
Wato kai ina mafita me nace ina mafita to?
To ita mafitan nan wato tana je da ita har yanzu alhakin yana ga gwamnati ne saboda ita ce ke da alhakin wato tsaron wannan yanki da kuma tsaron su waɗanda suke a harkokin kasuwancin su a wannan yanki da kuma ita wato ita kasa gabaki ga saboda ita gwamnati dole ita ce za ta ƙara yin nazari da ƙara bincikawa daga ciki shin ta ina ne ake samun waɗannan matsaloli domin idan har zai zama tuka kullun ana yin yarjejeniya yarjejeniyar nan ba ta kafuwa yarjejeniyar nan ba ta tsayuwa da kafafuwanta to gaskiya akwai matsala wanda dole sai an duba kuma wanda yana nuna ta wani ɓangaren rauni ne wanda gwamnati take da shi kuma dole gwamnati tashi ta nuna cewa ita gwamnati ne tunda ta ce za a yarjejeniyar a nemo su wane ne ya kamata a kasu a gaba a yi kuma an sa su a gaba a yi wata dama za a ba su su yi magana su ɗauki wato waɗansu dama a madadin gwamnati su zartar a madadin mutanen Najeriya to idan ba waɗannan ba Hajiya wato za a samu matsala da gaske domin kullum zai zamanto cewa an koma gidan jiya.
Rahotanni daga kasar Ghana na cewa majalisar wakilan kasar ta kasa samun rinjayen kashi biyu daga cikin uku da ake bukata domin ta canja ranar yin zaɓe daga watan Disamba kamar yadda aka saba yi zuwa watan Nuwamba. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ba sa goyon bayan a canja ranar yin zaɓen, ɗan majalisa Ben Abdallah, ga kuma abin da ya ce.
Da mu kuka ji magana a cikin su ba muka ji maganan da a cikin Minister of Finance kuna danka do ita isiri tana gayawa kamar tayi rabi amma muna danka mu tayi rabi ba don in ka tuna samun da yi ta ce kamar za ta yi limited education ne ta ba da wani dai dai nan ba ta iya ta full date nan ba daga bayan date ta bar da kai limited education ne ka ba shi ba ne da a shi yanzu muna education exercise muna registration at the same time ko ka kare education exercise da which is on the 7th of August din nan bayan shi annin da suka raise objections mutanen da za a je da claim da objections din nan gaban committee su shirya magana nan duka wannan kuma ba magana ba zai take time before a kare objects da claims din da duka in ba ka duba ba mun shiga cikin September sannan final register ya zo final notification of the final register nan kuma ana kira notification of the final register shi kuma ina cin lokaci before a car and a certification of a final register, what is it ending up? September. Cover is not or end of October. Look at the one that the car. Look at the one that the car. And then, they are the Yama Hutani. Come on, sensitization of the whole. Come on, Munkaro, you're the skin of the Mazai election. One man time, share the Zunda Mayakia Kari. The leader came to Maganda. Mutane da yawa dai sun san kamar cikin Disamba samun election ne mutane kadan da ba ka duba lokacin da muke cikin yanzu ba lokacin da ita yi za ta samu time da gaggaya ma mutane kamar an saka date from December cikin November za a kawo.
Yanzu dai nan misalin biyar saura kwata na yamma a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To kiran mu ta farko a yau daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin fatira ke jaji a Kaduna, Nigeria.
To muna jin ka.
Dangane da ra'ayina akan abubuwan da ke faruwa tsakanin ɗan Niger Delta da gwamnatin Nigeria, tattaunawa da ake cewa ana yi, to ni abin ya daure man kai. Bangaren gwamnati ta ce tana ganawa da su, su kuma sai inji sai su ba san da wannan magana ba. To yana da kyau da a rika cimma matsaya don ka a rika sa yan kasa cikin duhu. Abinda ba shi ba ne abu ana cewa shi ne, kafin a aiwatar da abu kuma a ce an ƙara fallewa. Gaskiya fata muke da a samu maslaha dangane da wannan abubuwa da ke faruwa tsakanin mu da 'yan Niger Delta ko kuma al'ummar Najeriya da wannan yanki da Niger Delta, inda gwamnati ta tana da kurakurai ta hanzar za ta gyara shi. Sa'annan su kuma san ƙasar nan da kwara ɗaya ne, ba mu da wata ƙasar da ta wuce Najeriya. Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya. Allah ya ƙara wa shugaban ƙasarmu lafiya da ƙwarin jagoranci ciyar da ƙasar nan namu gaba. Na gode.
To mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka daga Kaduna Birimi, jihar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa jami'u lafiya.
Lafiya kalau.
Bashir Tola ne daga nan lafiyan Bari-bari a jihar Nasarawa.
To muna jin ka, me an ra'ayinka?
To a gaskiya abin da yake cimin su a Korea hali yanzu shi ne yajin aiki da ma'aikata suke ciki ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar kwadugo. Ya gaskiya yajin aiki ba shi ne ya kamata zai kawo mana cigaba a jihar ba. Su tuna fa gwamnati ya yi musu ƙoƙari a baya lokacin da ana matsalan albashi, ya ƙara musu albashi a duk Najeriya ba a samu gona kamar wannan ba. Idan an samu matsala a ƙasa, wannan ba laifin shi ba ne. Matsaloli suna dabe Najeriya, matsalan tattalin arziki da sauransu ya shafi abin da za a ba ma ma'aikata. Yana so su yi haƙuri su dawo bakin aiki a daidaita da gwamnati, a magance duk su dawo bakin aiki. Yara suna makaranta, abubuwa sun tsaya cik a jihar Nasarawa. To haka bai kamata ba, don Allah zan su dawo bakin aikinsu domin ci gaban Nasarawa.
To Allah sa sun ji wannan shawara taka. To daga Nasarawa bari mu yi gusau. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna magana da Muhammad Sani daga Gusau.
To Malam Muhammad, me an ra'ayinka?
Eh to ra'ayina ne hawa da yake shekaran da kun tattauna game da matsalolin jihar mu ko ba gaskiya ba. To har yanzu ra'ayina na san game da 'yan majalisu. Ga Allah muna kira gare su da su da gwamnatin jihar su zo su sasanta kansu da irin al'amuran da ke kai yana kawowa. Ko ba gaskiya ba, don gaskiya jihar mu muna cikin wani hali game da taɓarɓarewar tattalin arziki, kasuwanci ba kasuwanci, ba albashi, abubuwan sun taɓarɓarewa a ƙauyuka, ba zama lahiya, barayi su hana mutane zama lahiya, ba a yi wani noma ba. Don haka muna kira da Allah da 'yan majalisa su sasanta kansu game da gwamnatin jihar, abubuwan nan sai a hankali wallahi.
To Allah sa sun ji wannan shawara taka. To daga Gusau bari mai Zaria, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
Ke tuna alfare daga Bambe ko kuma local government Zaria.
To me an ra'ayinka?
Ni ra'ayina wai su ɗan Niger Delta suna zaman kansu ne a Najeriya, da ba za da gwamnatin tarayya ba za ta yi bakin kokari a kai ya wani abu a kansu. In ka ji mutum yana neman sulhunta da shi, kai ya riga ya ci galaban gwamnatin kenan. Ya kamata a ce gwamnati ta san ita ne gwamnati, domin cewon babu wani wanda ya isa da karya doka in an gindaya ta. Amma sai a ce wai a'a, wai a'a, da ɗan tawaye ne za a kira a sulhu. Ai wannan magana ba sulhu ba, magana ne na cin mutuncin ƙasa gaba ɗaya. Amma su kuma suna maganan wai a sulhunta da su, kaga sun ci galaban gwamnati.
To mun gode da wannan ra'ayi naka daga Zaria bari mu jihar Naija. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina gina?
Eh muna janka.
To suna Dallani Joja, kagara jihar Naija, Najeriya.
To muna
ra'ayina. Ra'ayina eh naji.
Eh muna janka, ci gaba.
ra'ayina shine ina kira ga gwamnatin tarayya duk wanda duk wanda a bude dala shugaban kasa ya bude boda hanya a yirka shigo da shinkafa saboda halin mu da halin da muke ciki a Najeriya yanzu gaskiya sai abinda hali yayi shinkafa ya zama to 600 kwano guda dawa ya zama 200 ko masara 200 to abin ya fi karfin mu muna so a taimaka a bude hanya boda a rika shigo da shinkafa a Najeriya ni ne dan Lamin Joja Kagara jihar Niger Najeriya
to mun gode mallam dan Lamin muna kuma fatan shugaba ya ji wannan bayani naka to daga Niger bari mu yi Kano assalamu alaikum
mun salamu hajiya barkanki
yawa muna an rediyon ka tana kunna ka kashe kashe rediyon ka in kana son a ji ka ka kashe rediyon ka da Allah
wallahi ban da
to maganan ka ne tana daukewa ci gaba muna jin ka
to mai magana dan Juma mai shago ko kai a karamar hukumar sanya da ke zaka Kano Najeriya
to muna jin ka
yawa yawa to ni zan yi abin da ke damuna ke cikin tuwa fariya zan bayyana wa shugaban kasanmu na Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnatinmu na jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yawa to ni abin da nake so zan ga masa a gaskiya irin halin tsakin wuya da mutane suke ciki ya kamata su kawo taimaka wa mutane adadi wallahi dubban jama'a wani kullum sai ya fita ya samu abin da zai ci da gidanshi ga iyali ga yara saboda haka nake kira da shugaban kasa da babban murya da gwamnatin jihar Kano to da ka wannan shekara ya kamata a ce kafin damuna ta zo su tallafa
to daga Kano bari mu sakwato assalamu alaikum to mallam na Sokoto kai hakuri lokacin da aka tanadar ya karatu amma insha Allah munde muna nan to ma sauraron mun gode ga waɗanda suka samu dama suka bayyana ra'ayi wanda ba samu ba kuma ai hakuri sai wani lokaci
to yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Cin zarafin bil'adam a Koriya ta Arewa yana cikin mafi muni a duniya. Rahotanni da dama daga Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma Amurka sun gabatar da alƙalmar yadda mutanen Koriya ta Arewa ke shan wuya a hannun gwamnatin ƙasar da kuma nau'o'in take haƙƙin ɗan adam da take bi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ambato wasu hanyoyin cin zarafin bil'adam a wani taron 'yan jarida da ya yi. Inda ya ce yawan kisan gilla da hukumomin ke yi tilasta ɓacewar mutane yawan kame da tsare mutane tilasta bauta da kuma azabtarwa wannan cin zarafi galibi yana faruwa ne a gidajen kurkuku inda akalla mutane 80,000 zuwa 120,000 suke tsare ciki har da ƙananan yara da iyalan waɗanda ake tuhuma a wani kokarin da Amurka ke yi na tabbatar da gaskiyan abin da ke faruwa Ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta fidda wani rahoto na take haƙƙin bil'adam da kuma katsalandan a Koriya ta Arewa da aka fi sani da DPRK wanda ya nuna yadda jami'an Koriya ta Arewa ke gallazawa iyalan mutanen da ake zargi. Bisa wannan rahoton ma'aikatar Baitul Mali da kuma kula da kadorin waje na Amurka ta ɗora takunkumi akan jami'ai 11 na Koriya ta Arewa ciki har da shugaba Kim Jong-un sa'annan ta kuma ɗora takunkumi akan ma'aikatu 5 masu nasaba da azabtar da mutanen Koriya ta Arewa wasu jami'an da abin ya shafa sun hada da ministan tsaron kasar da director ma'aikatar liƙin asiri Chang Pong-chun sai kuma wani babban director a ma'aikatar ministan tsaron kasar Wannan shine karo na farko da Amurka ke bayyana sunayen mutane a hukumance a cikin jerin waɗanda suke aikata cin zarafin jama'a mafi muni. Wannan takunkumin da aka dora mutanen na nufin idan suna da wasu kadarori a cikin Amurka za a rike dukiyar kuma babu wani ɗan Amurka da zai wata cuɗanya da su. Wannan matakin farko kenan a ƙoƙarin gano bayanan sunayen mutane masu hannu a cikin take haƙƙin jama'a a Koriya ta Arewa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce wannan takunkumin zai yi mummunan tasiri a kan harkokinsu a faɗin duniya kuma zai yi tasiri a kan yadda ƙasashe da ma'aikatu za su yi aiki yace akwai ikon bayyana sunayen mutane masu aikata zalunci jakadiyar Amurka a majalisar dinkin duniya Samantha Power ta ce irin wannan mataki yana aiki da sako ba ga manyan shugabanni kadai ba har ma da manajojin gidajen yari masu tsaro da masu katsalandan da ƴan sandan boye da masu tambaya da masu gurfanar da mutane gaban doka cewa duniya tana rubuta duk aikin ta asan da suke yi kuma ba za a manta ba sharhi mun Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
to ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan sanarwa
mai sauraro kunnan ka nawa
to ƙara nauku ka sha labari
sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa
daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirin mu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana
a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista
za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirin mu na karfe 9 da rabi na dare
mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safi da kuma shirin da rashin kai da ke zuwa muku a shirin mu na karfe 8 shi ma shirin zabe ko nadi ya samu ƙarin lokaci
da kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da zamu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirin mu na la'asariya
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To, Baba Yakubu Makeri zai karanto takaitattun labarai kafin mai sallama.
An bayar da rahotannin mutuwar mutane da dama bayan 'yan sandan jamus sun tabbatar da cewa an yi harbe-harbe a wata makekiyar kasuwar zamani da ke birnin Munich. Ta wado maraicin yau juma'a kafofin labarai na jamus sun ce an kashe mutane da dama wasu kuma sun ji rauni a harbe-harben da aka yi a wannan cibiyar cinikayya mai suna Olympia Shopping Center a birnin Munich. 'Yan sandan Munich suna aiki da sakonni ta Twitter da Facebook zuwa ga jama'a da su zauna gidajensu ko kuma wato idan suna waje to su guji inda jama'a suka taru ko kuma su nemi mafaka a gidaje da ke da tsaro. Shugaban François Hollande na kasar Faransa ya ce za a tura
to a gaishe ka masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.